Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ce ta shigar da karar shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz saboda zarginsa da gudanar da taron gangamin da ya rikide zuwa zanga-zangar da a yayinta aka yi kone-kone da fashe-fashe har ma wasu matasa suka yi yunkurin kutsawa farfajiyar majalisar dokokin kasa da ke nan yamai baya ga wani kamfanin man fetur mai zaman kansa da ya yi korafin an yi masa barna a lokacin wannan tarzoma. Mafari kenan da ofishin ministan cikin gida a wancan lokaci ya dauki matakin rushe kungiyar Actis kafin a cafke shugabanninta. Sai dai bayan zaman wakafi na makonni sama da uku, alkalin kotun yamai ya sallami Abbas Abdulaziz da mataimakansa bisa la'akari da cewa ba kamshin gaskiya akan abubuwan da ake zargin su da aikatawa. Matakin da ya faranta ran abokan tafiyar Abbas Abdulaziz irin su Salisu Ahmadu na Turnon Lafashi.
Sai mu ce ayo mun gode ma Allah, wannan jujuna Allah kara musu karin guwa su ci gaba da hudin zuruwa, ci gaba da hudin gaskiya a kowane fanni, a kowane yanayi, wani sabidan abin da ya sa wannan kasar abin da ya mun saura hudin gaskiya.
Wannan hukunci na nufin kenan abubuwan da ake zargin shi Abbas da sauran makarrabansa babu kashin gaskiya a tare da haka?
Babu kashin gaskiya a wancan suke tas, ba su da komai. Aka ci kunun jujuna, ci kunun sai su wa'ancan yara kuma da aka tara su raɓanna su ne aka ci su ja kudin kwantar jika 100,000.
A firar da muka yi da shi a ranar 29 ga watan Oktoba, jim kaɗan bayan da matasa suka fantsama kan tituna suna kone-konen tayoyi na zanta da shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz a game da yadda yake kallon wannan al'amari.
Kasan cikin taro mu ke tsara jama'a sai hakuri, kowa da abin da ya da niyyar da ya zo, kowa da niyyar da ya zo. Mu da ke tsare-tsaren wanga shiri mun ce musu ka a tafi, sun ka kuke sun tafi, to ba mu iya tsaya su ya muka ira. Ni dai ban ce mu kowa tai ba, nan na ce mu kowa a tsaya a yi magana, wanda ya zo da wata aniya can daban ni ba su shahini ba.
Hukuncin kotun ta yamai na zuwa ne a wani lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasa ke haramar tafka muhawara a ƙarshen wannan mako akan tsarin kasafin kuɗaɗen 2018. Wanne ke ci gaba da shan suka daga wajen 'yan Nijar saboda yadda ake yi masa kallon mai dauke da wasu haraji masu matukar tsauri ga talakawan wannan ƙasa, yayin da hukumomi a nasu bangare ke cewa ba haka abin yake ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.